a inda jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya ke ci gaba da murna da kuma shagali bisa sauyi sheka da wasu ƴan majalisar dattijai da na wakilai suka yi zuwa jam'iyyar ta PDP mai adawa daga jam'iyyar APC mai mulki. Rashin komawan ƴaƴan jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP daga yankin kudu maso yammacin Najeriya ya ƙara nuna alamun cewa lallai jam'iyyar ta PDP ba ta da karbuwa a yankin kudu maso yammacin Najeriya, yankin da ɗan ƙabilan Yarbawa suka fi yawa wanda kuma ake ganin suna goyon bayan jam'iyyar APC sama da ƙasa. Daga cikin ƴan majalisun tarayya na dattijai da na wakilai da suka fice daga jam'iyyar APC dai a yankin kudu maso yammacin Najeriya, akasarinsu sun koma jam'iyyar ADC ne, jam'iyyar kuma da ake ganin tana samun goyon bayan tsohon shugaban Najeriya Dr. Olusegun Obasanjo, wanda ya kuduri aniyar ganin kawo ƙarshen mulkin Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Da yanzu haka dai ɗaya daga cikin ƴan majalisar dattijai daga jihar Oyo, Sanata Adesoji Akambi, ya musanta rahotannin da aka bayar cewa yana ɗaya daga cikin ƴan majalisar dattijan jam'iyyar APC da suka koma jam'iyyar PDP. A wata sanarwa da ya fitar, Sanata Akambi ya bayyana cewa yana cikin jam'iyyar APC daram da kan. To ko ya su ma magoya bayan jam'iyyar APC ko shugaba Muhammadu Buhari ke ganin ficewan da ƴaƴan jam'iyyar ta APC suka yi zuwa jam'iyyar PDP tare abinda wasu ke cewa.
Mai magana Alhaji Abubakar Muhammad na Baban Yaro. Sai waɗannan mutane daga jam'iyyar APC abu ne wanda mu ƴan jam'iyya ba za mu ji daɗi ba, amma tunda su ba alheri ba ne ga shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa yana so gyara ƙasar nan domin talaka ya ji daɗi. Shugaban ƙasa yana so ga tsaro ya inganta domin talaka ya samu ko ina da zai je a Najeriya. Amma waɗannan mutane wanda dama can su har yanzu suna nan suna ganin cewa shugaban ƙasa ya hana su sukuni wanda irin da suke badaƙala. Ubangiji zai taimaki Malam Muhammadu Buhari a ƙasar nan domin gyara ƙasar nan. Sunana Ismail Yakini. A tabbas wannan fitawan su waɗannan ƴan majalisa na APC zuwa PDP ba wata alheri dama da za ta kawo. Tun asali suna da wannan manufan na komawa can gidansu na da, kamar da kowa ƴan talakawa suka sani. Kuma zaben da aka yi an zabe su ne bisa ga fitowan Buhari a lokacin ba wai sun cancanta ba ne, amma zuwan su lokacin nan sun zo ne tattare da matsalolin da mutane suka tarar da PDP ta sa Najeriya a ciki. Suna ganin cewa ko a kawo da su to sanadiyyan da ya shawo su kenan. Kuma mu talakawa ko a jikinmu ba mu ci komai game da fitawan su ba, musamman ma fitawan su alheri ne ta kawo mana.
Sunana Alhaji da Shu'aibu dan Sudu. Abin da ya faru wajen sauya sheka da ainihin da Dr. Rabi Musa Bongo sai da magoya bayansa, laifin wane ne? Farko laifin ita gwamnatin tarayya ne, laifin jam'iyyar APC ne, sannan matsayin ba shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shugaba ne ba za mu ce ai laifi ba, to amma akwai laifin mutanen da suke ba su shawara musamman akan harkokin siyasa. Na farko dai mun san waye Dr. Rabi Musa Kwankwaso, kuma mun san Dr. Rabi Musa Kwankwaso asalin sa dan PDP ne. Amma haka bai kamata a ce an ci yaƙi ba kuma a bar ainihin jiwon yaƙin da ainihin kuturin bawa. Haka kuma dabara dai na tarihi da ainihin mahimmanci. Na haka waɗannan abubuwa da suka faru abu ne wanda zai kawo ita wannan jam'iyya gaga da mun shi baya kuma da sami gibi mai yawa.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne yadda ɗan majalisun da suka sauya sheka za su iya cin zaɓe ba tare da samun goyon bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba, wanda masu kaɗa ƙuri'a suka ce dama sun zaɓe su ne domin shi. Babin Yajifin, Murya Amurka daga Lagos.